بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da farko ina ba da haƙurin cewa ba za mu samu damar yin littafin Misbahu Tariq ba, saboda wani uzuri. Uzurin kuma shi ne kimaraman ɗinmu na Sunna TV ya ɗan yi tafiya, amma zai dawo jibi insha Allah. Kuma sabuwar kimararmu ba mu fara amfani da ita ba, saboda dalilin da na faɗa a darasin da ya gabata. So, saboda haka ba za mu yi karatu a cikin littafin Misbahu Tariq ɗin ba. Amma dai za mu ɗan yi wasu bayanai da suke da alaƙa da wato jarrabawa, inda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake jarraba muminai da kuma irin matakin da ya kamata su ɗauka. Shi ɗan adam a rayuwarsa baya rubuwa da ainihin matsaloli da damuwoyi, amma maganin abun biyu ne haƙuri da kuma duba falalan da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya tanada wa bayinsa. Wato, idan sun yi haƙuri a bisa bala'i ko ta masifan da take samu. Amma bayan da za a ce ɗan adam yana raye ba tare da yana da matsala ba, in ma bai da matsalan, to zai zama kuma abin tsoro, ko Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yana yi masa istidraji ne, wato yana masa talala ne domin ya ci duniya yadda yake so. Idan ya je lahira, Ubangiji Ta'ala ya kama shi da zunubansa. Domin Allah Subhanahu wa Ta'ala kan jarrabi ɗan adam don ya koma izuwa gare shi, wato ya mai da al'amarinsa izuwa ga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shi ya sa da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba, duka Ubangiji Ta'ala yana jarrabansu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yakan tsora wa bawan Allah mutumin kirki masifa, kamar yadda yake tsora wa wato mutumin banza masifa. Domin me? Domin Allah Ta'ala ya yawaita ladansa shi mutumin kirki, ya ɗaukaka darajansa. Domin shi kuma wanda ba mutumin kirki ba, ya zama masa kaffara na kankare zunubansa da kuma sababi na komawa izuwa ga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wani yana cewa samaniyatun lil mar'i la budda an yara wa la budda an tajri alayhi samaniya, sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma sukmun wa afiya. Abubuwa guda takwas babu makawa ɗan adam zai gansu, kuma su suke jujjuyawa a cikin rayuwarsa. Wato sururun, wata ne zama yana cikin farin ciki, ya samu wani wata ni'ima ta duniya ko wani shugabanci ko ilimi ko wadata ko lafiya ko ya yi aure ko ya haihu ko makamancin irin wannan. Wata ran kuma ya ji shi a cikin baƙin ciki, in ma ya zama ya tafka wata babbar asara ko ya ji rauni ko bai da lafiya ko ya ɗauki wani ƙasƙanci a wani wuri ko wani nasa ya rasu, babansa, mahaifiyarsa, ɗansa, ɗan uwansa, abokinsa, duk dai ba za a rasa irin waɗannan abubuwan ba. Ana tafiya ana tafiya kwatsansa wani abu baƙin ciki, sai kuma wato ainihin ya faru da kai da ɓacin rai da damuwa. To haka rayuwar ɗan adam take. Sannan kuma wata ran ka same shi wato yana haɗe da ƴan uwansa, suna tattaunawa, yana tare da masoyansa, yana jin daɗi, ya kalle su ya ji daɗi, ya tattauna da su ya ji daɗi, yana ɗebecewa da su. Wata ran kuma ka same shi baya tare da su, ya rabu da su, in ma mutuwa ne ta riba su, ciwon ta ya tafi lahira, shi kuma wannan yana duniya. Ko kuma ya zama zaman gari ya riba su, wannan ya ƙaura ya koma wani gari, shi kuma yana wannan garin. Ko sun tarwatse sun koma garuruwa daban-daban, ko kuma ɗaya ya yi tafiya ɗaya yana, ko kuma sun yi tafiya gaba ɗaya wurare daban-daban. To dole za a samu irin wannan. Shi ma wannan haɗuwa ɗin farin ciki ne, wato ni'ima ce ta Ubangiji Ta'ala a ce kana tare da ƴan uwanka. Rabuwan kuma baƙin ciki ne, musamman rabuwa da masoyi. Har wani balarabe yana cewa la marhaban bi ghadin wa la ahlan bihi in kana tafriqal ahibati fi ghadi, yace ba na maraba da zuwan gobe bana lale da shi in dai zan rabu da masoya na gobe, wato gobe dai zama za su yi tafiya ko kuma zamu rabu da su rabuwa wanda take ta har abadan abada ita ce rabuwa ta wato tafiya lahira. Duk wata rabuwa in dai a duniya ne akwai yiwuwan a haɗu, ko da mutum yana China ya tafi wata nan za a iya haɗuwa, ko kai ka je can ko kuma shi ya dawo nan wato ainihin ya same ka. Wani ya cewa da kaje jima'ullahu shahidaini ba'dama yadhunnani kulla dhanni alla talaqiya, mutum yakan Allah ta'ala yakan hada wato abubuwa guda biyu da suka rabu kuma suke nisa da juna wanda suna zaton ba za su haɗu ba sai Allah ta'ala sai ya hada su a wani wurin daban. Amma in mutuwa ne ba za a sake haduwa ba, li kulli tafarriqid dunya liqa'un wa ma ba'da al-manun min ijtima'i, duk wata rabuwa ta duniya za a iya haduwa amma bayan an mutu kam sai dai a haduwa can wato a lahira idan Allah ya kaddara makomar ta zama wato iri ɗaya ne. To da haka dole wata ran kana tare da mutane wata ran kuma baka ainihin wato tare da su, sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun, wato wata ran kana cikin talauci ko cikin kunci na rayuwa wata ran kuma kana cikin wadata, wato wata ran ka zama ya zama cewa ba abin da duk abin da kake bukata Allah ya kore maka, kana da kudi a jifinka ga abin siya nan da ka siya, duk abin da aka bukata a gidanka za ka kawo, wato kana cikin walwala kana cikin wadata. Wata ran kuma sai ya zama kana cikin kunci, ko ba ka da shi din kwata kwata abincin gidanka ya kare, ba ka da na tafi ne, ba ka da lafiya, ba ka da kokobo, iyalinka ba su da lafiya, ka rasa yadda za ka yi ka kai su asibiti, an rubuta maka magani ba ka da kudin da za ka je ka sai magani, ka ga wannan bakin ciki ne bacin rai. Amma idan kana da shi ka ɗebe su ka kai su asibiti an rubuta magani ka biya ka so abinci na tafi ne duk abin da aka tambaye ka bukatu na gida za ka iya yi, to ka ga wannan shi ne wadata kenan da wato ainihin da yalwa. To da haka ko kuma ya zama kana da kuɗin amma babu abin sayan, shi ma talauci ne, shi ma kunci ne, ga kuɗin a hannunka amma ka nemi abin da za ka sayi amma babu saboda matsala da aka samu a garin ko kuma na irin bakonta ko kuma yaƙi ya kori mutane an yi hijira, ga shi nan dai ka je ka nemi abincin da za ka ci ma ka rasa, alhalin kuma kana da shi, wani lokacin kuma yunwa zai zama da sababbin talauci ne baka da shi, shi yasa ka shiga cikin wannan kunci. Duka dai dan adam yana jujjuyawa cikin waɗannan abubuwa wato ainihin guda biyu, wata ran ya zama yana cikin sauƙi a rayuwarsa, wata ran ya zama kuma yana cikin wato takura. Sannan ya ce summa suqmun wa afiya, sannan rashin lafiya da kuma lafiya, wata ran ya zama na ba ka da lafiya, wata ran kuma ya zama lafiyan ka kalau, haka dan adam yake wato ainihin rayuwarsa take. Duk yanda kake wata ran za a ce ba ka da lafiya, wata ran kuma za ka je ka lafiyan ka kalau, in kana lafiya ni'ima ce, idan ba ka da lafiya ko musiba ne, in kai haƙuri Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya yi maka wannan, ya baka ladan wannan musifan ya yi maka ita, ko kuma ko da ka tafi da ita dai lahira zai zama sawabi ne na kankarewan wato ainihin sunubanka. To haka dan adam yake jujjuya cikin wannan abubuwa guda takwas, masifa da ni'ima, kowanne masifa da ni'ima, farin ciki, baƙin ciki, haɗuwa, rabuwa, sannan wadata, kunci, rashin lafiya, lafiya. Amma yana da wuya ka samu dan adam a ce rayuwarsa gaba ɗaya yana cikin farin ciki, sannan yana cikin ainihin haɗuwa da ƴan uwansa, sannan kuma yana cikin ainihin wadata, sannan kuma yana cikin lafiya, shi babu kishin wannan abubuwan ba zai yi ba. In kuma aka samu hakan to sai zama abun tsoro ne, kamar Allah ta'ala yana masa istidraji ne domin ya jarrabe shi, don Ubangiji ta'ala yana jarraban wato ainihin annabawa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna izamal jaza'i ma izamil bala, fa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha waman sakhata falahu as-sakhat. Allah wato manzon Allah kuma yake girman sakamako yana tare da girman bala'i. Allah yakan jarrabi mutane idan yana son su, ya dora musu masifu da bala'i. Duk wanda ya yarda cewa wannan abu daga Allah ne, ba Allah baya son sa ne ya tsora masa ba, ya tsora masa don ya jarrabe shi ne, ya kankare masa zunubansa, ya yawaita ladansa, don ya jarrabe shi ya ga imaninsa na gaske ne ko ba na gaske ba ne, ya yarda da haka Allah ne ya tsora masa shi zai yaye masa, to zai samu sakamako na yardan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai Allah ya yarda da shi. wanda ya fushi kuma ya ƙi ya yi haƙuri bai yadda da abin da Allah ta'ala ya tsora masa ba na bala'i ya ce Allah ba ya son sa ne ya dinga faɗan baƙaƙen maganganu marasa kyau to sai Ubangiji ta'ala ta yi fushi da shi to kaga Allah in yana son mutane yana jarabarsu a sai jarrabawa alama ne Allah yana son ka da rahama don ka koma zuwa gare shi amma yanda zai zama rahama din shine in ka fi jarrabawan kai haƙuri kai yarda Allah ne ya tsora maka ka koma zuwa ga Allah ta'ala shine ka fi jarrabawan amma idan baka yi haƙuri ba kai fushi to baka fi jarrabawan ba nan ka fadi a wannan jarrabawan kaga ta zai maka wato ainihin masifa to da haka dan adam wato yana jujjuya cikin damuwa da ibtila'o'i da matsala duk wanda yake tunanin cewa wai zai rayu kawai ba tare da Allah ya jarrabe shi ba to wannan yana bata wa ainihin kansa lokaci ne sai yasa in yar masifa kaɗan ta same shi kuma za ta ɗaga masa hankali ya fita hayyacinsa ya rasa ya kasa yin abin da ya kamata ya yi abin da addininsa ainihin ya tanada masa na haƙuri da yarda da hukuncin Allah subhanahu wataala da neman ladan wannan musifa kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatkum musibatun قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المفلحون هم المهتدون سو ده haka Allah ta'ala ce duk wanda aka jarrabe shi da irin wannan masifin yayi hakuri Allah ta'ala ce kamar sa albishir da me sai musu albishir cewa akwai darajoji da Allah ta'ala ya tanada musu ga gafaran zunubansu da kuma rahama a ranar alkiyama kuma Allah ta'ala ce anan su ne shiryayyu sannan neman shiryayye wanda yake hakuri akan bala'in da Allah ya tsora masa bai zai kiti ma shi ba ko kadan saboda ya yarda da Allah ta'ala ne ya tsora masa shi zai yayi masa malamai suka ce masifu na duniya manya-manya guda biyar ne mautul habib tulus sukum alfaqru shadid almar'atu sharira shamatatul a'da wato mautul habib mutuwan masoyi wato kana son mutum ya mutu ba wai wanda yake son ka ba wanda kai kake so kana son sa sai ya tafi na biyu dulus sukum shine doguwar jinya ya zama rashin lafiya ya kama mutum an yi magani abun yaki wato rashin lafiyan yaki ya ki cinyewa duk maganin da ake ba a samun sauki kuma a ɗauki shekaru ana haka wannan babban bala'i ne sannan alfaqru shadid talauci mai tsanani babbar musiba ne amma mai tsanani ba amma mai dan sauki ba babbar musiba bane sai ya masifa ce amma yar karama ce wata kila kan shi ya fi masa alkhairi amma in yayi tsanani to zai iya taba addinin mutum zai iya taba mutuncin mutum zai iya walakanta a cikin jama'a da makamancin wannan zai iya hana ka yin addinin ka yanda ya kamata zai iya sa ki sauraron ka to kaga ya zama babbar masifa ce sannan na hudu shine almar'atu sharira wato mutum ya zama matarsa ba ta gari bane sannan na biyar shamatatul a'da shine wato ainihin dariyan gayya wato abokanin gabanka suna jiran dama wata masifa ta same ka idan ta same ka su zo su dinga nuna maka murnan su da farin cikin su na cewa bala'i ya same ka wannan shi ita ma babbar masifa ce a wato a duniya bari mu koma na farko shine mautul habib wato dan uwanka ya rasu ba karamin masifa bane kamar a ce mutum ɗansa ya rasu ko babansa ko mahaifiyarsa ko matarsa ko mijinta ko wani abokinsa amininsa ko wani wansa ko kaninsa to wannan ba karamar wato ainihin musiba ba shine mautul habib duk mutuwa musiba ce amma babu kamar wato mutuwar da ta shafe ka shine wato wanda kake so ya rasu kana son mutum amma kana ji kana ganin ku rabu da shi ya tafi lahira kuma har abada ba zai dawo duniya ba to wannan ba karamar wato ainihin musiba bane sai sai wannan musiba in ta samu mutum komin imanin sa wato ta kan shiga jikin sa ana iya ganewa komin hakurin sa sai ta dan taba shi a ce wani masoyin sa na kusa da shi ya rasu to dole za a gane a tare da shi sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yafi kowa imani yafi kowa hakuri amma idan an masa rasuwa na kusa ana ganin tashin hankalin a fiskan sa lokacin da matarsa ta rasu Khadija radiyallahu anha hankalin sa ya tashi saboda Khadija ita ce matarsa ta farko kuma ita ce uwar ƴaƴansa sannan ta taimake shi da dukiyanta a lokacin da bai da komai da wannan dukiyan ya samu daman yaje kubota Allah subhanahu wataala a kogon Hira a bisa addinin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ba bukata yaje kasuwa ya nemi kuɗi. Bayan ya zama annabin Allah sai ya zama aikin sa kawai shine da'awa yin wa'azi. Ta riga ta dauke masa kawaniyan wato gidansa tana taimakon sa da ainihin dukiyanta. Kuma ita ce farkon wanda ta fara musulunta. To da haka yana kawo addinin musulunci sai ta runguma. Kuma ta kare shi da dukiyansa. Shikenan wataran kuma sai aka wayi gari tare su. Dole manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin sa ya tashi akan wannan. Yasa a shekaran da ta rasu sai Abu Talib shi ma ya rasu babbansa. Duk da cewa bai musulunta ba amma shi ma ba shi kariya a wannan shekaran sai ya ambaci shekaran amal huzun. Wato shekaran bakin ciki. Ga masoyiyarsa wanda ainihin ta taimake shi a da'awarsa da rayuwarsa matarsa kuma uwar ƴaƴansa gaba ɗaya in ban da Ibrahim Mu'azzam. Shine kawai wanda Maryatul Qibtiyya ta haifa. Amma duk ƴaƴan manzo Allah ta sama wato Khadija ita ta haife su. Sannan ga babbansa wanda yake ba shi kariya yake ainihin shine garkuwansa wanda ya hana kafure su cutar da shi saboda ainihin kare shi da yake da sonsa da yake yi shi ma ya rasu. Kuma babban abun bakin cikin ya rasu ba akan imani ba. Ya karɓi kalmar shahada bai karɓa ba. Sai manzo Allah ta sama ya ambaci wannan shekaran amal huzun, shekaran bakin ciki. Shekara na bakin ciki da damuwa. Kaga mutuwar ta shige shi. Hakanan lokacin da ɗansa ya rasu, Ibrahim Mu'azzam wato ɗansa wanda Maryatul Qibtiyya ta haifa masa, wanda Mariya ba matarsa ba ne, baiwarsa ne, wanda Muƙauƙas sarkin Misira ya ba shi kyautanta lokacin da ya tura masa wasiƙa cewa musulunta, sai ya nuna ya gamsu amma shi bai zai musulunta ba sai tura masa wato ainihin Maryatul Qibtiyya, sai ya sadaka da ita ta haifa masa ɗa Ibrahim. Wannan yaron sai ya rasu. Lokacin da ya rasu manzo Allah ta sama ya nuna damuwansa sosai har yana cewa innal qalba لا يحزن إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. من الله سبحانه يتي إدو هنا هواي لوتي أتنا بكين تكي دربوا دا وتعينهم أن أبونا إبراهيم معظم لما نزون الله سبحانه يتي أما با أبونا ذا مفتا سي أبونا ذي يرجر دا الله سبحانه وتعالى فذا موتفك وتكلمة سنون فشي ko kuma jin haushin Allah subhanahu wataala ya karbi abin da ya bamu, ba za mu yi haka ba. Yace amma Ibrahim mu kan muna bakin ciki da ainihin wato rabuwa da kai. To da haka zaka ji bakin ciki rabuwa da masoyinka amma kuma ba zaka ne ba, ba zaka faɗi wata kalma ba, ba zaka nuna rashin haƙurinka ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wati al-jahiliyya. Baya ba baya tare da mu wanda in an masa rasuwa zai dinga ainihin tsatsa ga wuyan rigansa, ya dinga marin fiskansa, ya dinga wayyo Allah ya shiga uku ya halaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya tare da mu. Sai dai wanda zai nisu wato wanda zai shiga wato ainihin damuwarsa a cikin ransa ko da hawaye sun fito ba matsala ba ne, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka amma ya dinga faɗa wasu maganganu, ya dinga abubuwa irin na jahiliya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baya tare da mu, baya kan ainihin hanyarmu idan mutum ya yi haka. Amma don kai hawa zuciyanka ta yi bakin cikin rasuwan ka ji hawa yana fita maka, wannan ba matsala ba ne, manzo Allah sama ya yi haka. Wata mata ta aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya zo faɗanta yana cikin damuwa, yana cikin gargara, alaman zai rasu ya zo. Manzo Allah ya aika mata ya ce aje a gaishe ta, amma a ce mata ta yi haƙuri kuma ta nemi ladan wato wannan musiba da zai same ta na rashin ɗanta. Kuma Allah ta'ala inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa indahu wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Allah ne ya baki kuma shi zai karba, kuma kowane abu yana da ajali. Sai ta sake aika masa tana hada shi da Allah don Allah ya zo. Hankalinta ya tashi lalle ta ga alaman kamar zai rasu. Shikenan sai manzo Allah ta kuma sai ya zo, yana zuwa da ya dauke wannan yaron ya ga ransa na sama yana kasa yana kokarin fita. Shikenan sai kama kuka, sai idanunsa kawai sharshashar hawaye. Sai Sa'd ibn Abi Waqqas ya ce ya Rasulullahi kai din ma, kai ma za ka zubar da hawaye, ma'ana kai ma za ka yi kuka. Sai manzo Allah ta ce hadihi rahmatun yaj'aluha Allahu azza wa jalla fi qalbi man sha'a min ibadi. Wannan rahama ce wanda Allah ta'ala yake sanya ta a zuciyan wanda ya ga dama a cikin zukatan bayinsa, wato ya ga abin tausayi ya ji idonsa wato ainihin yana zubar da hawaye. Yace inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ar-rahama, Allah yana tausaya wa masu tausayi ne daga cikin wato ainihin bayinsa. To kaga kuka za ka iya yi na hawaye, amma banda kukan sauti sai dai idan sautin yana rinjayanka ne, wato kana kokarin danne sautin amma sautin kuma yana fitowa, kana kokarin danne shi yana fitowa, to wannan baka da laifi, kamar yadda ya faru a rasuwan Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka kashe shi a yakin Uhud yayin shahada, wanda Washi bin Harb aka dauki kwangilansa, Jubair bin Mut'im shine mai gidansa, yace ni abun da nake so kawai shine ka kashe Hamza, in ka kashe shi zan yanta ka ka zama da sai da ainihin mashinsa, shi kuma ba wanda yake nema yakin Uhud sai Hamza, shikenan yana fakon Hamza, Hamza yana ta kashe kafirai yana ta, amma sai da ya lallaba ya cuke shi da mashinsa, yace shi mutumin Habasha ne ya iya harbi da maji, idan ya sita ya jefa mashinsa to baya kuskure, shikenan kuma zai same shi a cikin kayan cikinsa, sai kayan cikinsa ya zuga ne ya fadi ya rasu. Wannan abu hankali ya tashi a lokacin, sabai sun yi ta yin kuka, manzala ta sama shi ma ya kuka da sababin wannan, wanda ana sani min sabi yake cewa bakat aini fa hukka laha bukaha wa ma yughni al bukahu wal awil ala asadi al ilahi gada ta qalu a hamzatu zakum ar rajul al qatil usiba al muslimuna bihi jami'an hunaka wa qad usiba bihi ar rasul sallallahu alaihi wasallam, yace ido na yayi kuka kuma lallai ido na ya cancanci yayi kuka din, amma kuka na hawaye, kuka na ihu, da kuka na wayyo Allah na sauti, yace wannan baya wadatar da komai, yace a safiyan da aka ce an kashe zakin Allah, aka ce ai Hamza dan Abdul Muttalib shine aka kashe babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace to a wannan ranan fa mutumi duk sun ji a jikin su, hankalin su ya tashi, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma hankalin sa ya tashi da wannan rasuwa, saboda Hamza ina daga cikin wanda Allah ta'ala ya karfafa musulunci da sabbin musuluntan su, a lokacin da ya musulunta shi da Sayyidina Umar a shekara daya bayan manzon Allah ya shekara shida yana gwagwarmaya, a lokacin aka samu izza da daman da za a iya bayyanar da musulunci, suka fito a fili suna bayyanar da addinin musulunci, a lokacin suka dakuce wato barazana na su Abu Jahal da sauran ainihin manyan kafirai, saboda haka yake ana ce masa zakin Allah, saboda ainihin gurzo ne musamman a wurin yaƙi, yana jiwa kafirai ciwo kwarai da gaske kamar yadda ya faru a Badar da kuma yaƙin Uhud, to shi yasa an shiga tashin hankali kwarai da gaske, to amma duk tashin hankalin da zaka shiga idan an maka rasuwa, to ba zai kai ga ka dinga ihu kana yaga rigan jikinka ko kana faɗan wasu kalmomi wanda za su zama maka fushin Ubangiji subhanahu wataala, sai yasa duk yanda ka yi dai dole kai haƙuri din, fa sabran fi majalil mauti sabran fa ma nailul khulud bi mustaqai, kai haƙuri dangane da al'amarin mutuwa, kai haƙuri babu fa wanda zai dawoma a nan duniya, wanda bai mutu ba ma shi ma ya kama ainihin hanyar mutuwa, kuma idan ka ki kai haƙurin dole dai haƙurin za ka yi, don dan uwanka ya riga ya tafi kuma babu randa zai dawo, as-sabru aula fa ilayhi tarji'u fa gabihi fa hawa alayka anfa'u, haƙuri shi yafi, domin in baka yi haƙurin ba ma dole za ka dawo kai haƙurin, to ka fara da haƙurin shi yafi alkhairi tun farko, kar ka daga hankalinka ka mai da al'amarinka zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah ne yake jarraban bayinsa, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa la yazalu albala'u bil mu'mini والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. واتو مؤمني بيغشبا واتو الله نجربا انت مؤمني نمجي قومتي دنغني دا كان كانسا الله يجربيش اكان كانسا يتورا مسا وطا مصيفة كل تورا مسا مصيفة ادوك يسا كوكما اتنسا الله يكربيرا يوان تنسا كوني مسا وينسا ينا تتشيء هكا فحريا حدود الله سبحانه وتعالى بايد ليش ينان كباراني wato ainihin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi maka idan Allah ya jarrabe ka da mutuwan wanda kake so, wato Allah zai kankare maka zunubanka, yasa yazo a hadisin manzo Allah sallama yake idan Allah ta'ala ya karbi wato dan mutum shine safiyahu, to bai da wata sakamako da za a yi masa sai dai aljanna, aljanna ne kawai ita ce sakamakon sa, in dai Allah ya karbi dan mutum yayi hakuri ya mai da al'amarin sa zuwa ga Allah, to dai zama sakamakon sa aljanna, ya zo a hadisi idan aka karbi dan mutum, wato Allah ya karbi ran dan mutum, mutum dan sa ya rasu wanda yake son sa masoyinsa, shikenan idan mala'iku suka zo suka gama abin da za su yi, sai Allah ta'ala ya tambaye su yaya kun karbi masoyin bawana, kun karbi wanda bawana yake so, samarata fuadihi babtum ibna abdi wa samarata fuadihi, kun karbi ainihin dan bawana wanda kuma shine abun farin cikinsa, in ya ganshi ya ji daɗi a ce wannan ɗansa ne kun karɓa, sai su ce mun karɓa, sai ce ma za kala abdi mai bawa na ya fada kuma ya fi su sani abin da bawa ya fada sai su ce shi abin nan hamidaka wastarja'a wato ya gode maka kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya abin da zaka ba zaka ce alhamdulillah ala kulli hal mun gode wa Allah a bisa kowane hali wato duk musibar da bata taba addinin ka ba ai tana da sauki ka gode wa Allah ta'ala da ya tsaya akan danka bai taba maka addinin ka ba sannan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka yadda Allah ne tsora maka kuma Allah shi zai yaye maka kuma kai ma zaka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan mala'iku suka ba da wannan bayanin cewa haka bawan Allah ya faɗa lokacin da aka dauki ran ɗansa sai Allah ta'ala ya ce ibnu li abdi baitan fil janna wa sammuhu baital hamd wato ku gina wa bawa na gida a aljanna kuma ku ambaci wannan gidan gidan yabo gidan godiya don ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan shine abin da ainihin mutum zai yi daukan mataki manzala sai sama yake duk wanda wani musiba ta same shi to ya bawa kansa hakuri da musiban da ta same shi idan danka ne ya rasu wai dan manzala sai sama ya rasu idan ainihin matarka ne ta rasu to matarsa ta rasu idan ba iyaye ne suka rasu shi ma iyayensa sun rasu sannan in aboki ne abokanansa sun rasu in baffano ne ga irin su Hamza duk wani dan uwanka da ya rasu to dan uwan manzala sai sama ya rasu kikenan sai ka bawa ne ka bawa kanka hakuri da wannan sannan uwa uba kuma duk yanda kake son mutum dan uwanka ne babanka ne matarka ne abokinka ne a shari'ar musulunci ba a yadda ka so shi sama da yanda kake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda kai mu'mini ne wato a dukkan ƴaƴan adam gaba daya ƴan adam ko mutane ba wanda kake so in kai mu'mini ne sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya rasu kuma an hakura to wane ne kuma zai rasu ba za ka yi hakuri ba walau kana fi dunya tadumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da wani zai rugu da manzon Allah ne zai rugu to amma sabai sun shiga tashin hankali lokacin rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya sa sun fasa addini ko sun faɗi wasu kalmomi wanda za su fidda su daga musulunci ko su nuna fushinsu da Ubangiji subhanahu wataala ba su faɗa ba an yi haƙuri abin ya tafi a haka saboda haka mutuwan wanda kake so babban bala'i ne amma haƙuri kuma shine mai shine maganinsa kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da Allah muke kuma ga Allah za mu koma sannan kace Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif bi khayran minha Allah ka bani da dan musiba na ka mayar mafi alkhairi in mace ce Allah ya mayar maka mafi alkhairi dan ne Allah ya mayar maka aboki ka samu wani dan uwa haka sai dai su iyaye ba a canja su su kuma mana Allah baka hakuri ka ci gaba da musu addu'a ubangiji ta'ala ya sa su zama yan aljanna kai ma ya sa ka zama dan aljanna ka je ku addu'a aljanna gaba da to wannan shine masifa ta farko da take samun dan adam mautul habib masifa ta biyu shine tudus sukun babbar masifa ta biyu wato shine dadewa ana jinya rashin lafiya mai tsawo ai ta neman magani ba magani ai ta bugawa a dauki watanni ko shekaru abin ya zama babu sauki to shi ma wannan hakuri shine maganinsa sawawun kai ne ko ni dan uwanka wannan masifan ta samu domin Allah subhanahu wataala zai kankare maka zanubanka da sababin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin bukhari ma yushibul muslima min nasabin wala wasabin wala هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه باب واني مسيفة ذات السلام مسلمي كون واني وحلا كون رش اللافية كو بك انتكي كو بات الري كو واني توتا كو داموا كي حرك أي عند ذات سوكي متن فاتي الله تعالى كان كريم وصد نوبان صد صبب موانا كان كريم وصد نوبان صد بات فذاك رش اللافية كفاراني kafaran zunubai ne to ba za ka damu ba wataƙila Allah ta'ala yana son ka je lahira ba ka da laifi ne kwata-kwata shi yasa ya ɗora maka wannan doguwar jinya Allah ne ya ɗora maka babu yanda ka iya kar ka yi fushi da shi ka yi haƙuri kuma Allah ya jarrabi wanda ya fika da doguwar jinya da doguwar rashin lafiya tawa'un in ma wani naka ne ba da lafiyan abin ya ƙi ta ya ƙi cinya to Allah ya jarrabi wato wani annabi daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da doguwar jinnan da kila ta fita ka wato shine annabi Ayub alaihi salatu wassalam wanda mutum ne mai kudi mutum ne mai iyalai mutum ne mai yaya mawadaci sosai komai Allah ya hore masa amma sai Allah ya jarabe shi da rashin lafiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala da ya jarabe shi da rashin lafiya sai ya kwace masa dukkan wayannan abubuwan gaba ɗaya yayi hasaran dukiyarsa gaba daya, yayi hasaran ƴaƴansa duk suka rasu, yayi hasaran iyalansa suka rasu, sai matarsa kwaya daya wanda take kula da shi. Rashin lafiya yayi tsawo ya kai inda ya kai su yana iya fita har ya zama ba ya iya fita. Rashin lafiyan da ta kai shekara uku a wata riwayan, a wata riwayan shekara bakwai, kai a wani hadisin shekara goma sha takwas yayi yana rashin lafiya. Abunan abu ya kiti ya kiti ne ma tun ana zuwa ana gaishe shi har aka daina zuwa ana gaishe shi. Ka sani da rashin lafiya ta farko farko in mutum yana da jama'a zaka ga wannan ya shiga wannan ya fita har jama'a ma su yawa wani suna haduwa da wasu. Amma yau da gobe in jinya ta yi tsawo sai ka nemi mutanen ka raka su, kuna gari ɗaya sai kai shekara baka je ka gaishe shi ba. Amma in abu ne takaice zaka ga kwana biyu ban gaida wani ba bari in je in gaida wani. To Annabi Ayub sanda mutane suka kaurace masa a kosu ƴan uwansa guda biyu da da suka tsaya suna jinyansa, ka san duk za a watsa a barka sai ƴan uwanka kawai, daga ƴan uwanka sai matarka sai za su ci gaba da jinyansa. To sai ƴan uwansa guda biyu sai suka tsaya suna jinyansa su ma da jinya ta yi tsawo, sai ɗayansu ya ce kai wannan mutumin akwai laifin da ya yi wa Allah ta'ala, ya yi wani babban laifi ne wa Allah ta'ala, shi yasa har yanzu Allah ta'ala bai yaye masa wannan bala'i ba. Shi kenan su ma a ƙarshe suka kosa suka daina zuwa wuri duk suka ƙaurace masa. Kai san da ya zama ko'ina a gaɓar jikinsa akwai cuta in ban da harshensa da zuciyarsa kawai, zuciyarsa ne da harshensa kawai shi ne wanda babu cuta a jiki. Wannan kuma domin ya zama aƙidansa tana nan, sannan kuma yana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, ba ya iya komai amma bai daina zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ba, yana ambaton Allah da harshensa. Aka watsa aka bashi sai matarsa ita za ta zo ta kawo masa abinci, ita za ta dinga masa hidima duk tana zuwa lokaci ba lokaci, ita ma tana duba shi bai a wurinsa take kwana ba. An faɗi wasu kisoshi wanda malamai sun tutture su cewa a an je an yadda shi a juji a tuka ta ciccinye waye duka dai. Wannan Muhammadu Aminu Shinkai yana cewa bai dace da a danganta wannan ga Annabin Allah ba, tunda ba wahayi ba ne, ba Qur'ani ba, hadisi ya faɗa ba, a ce har ya kai ga an je an jefar da shi a juji kawai ya abin nan ya walakanta. Amma dai jama'a kan sun ƙaurace masa sai matarsa ita kai. To sai dai waɗannan shekaru uku ko shekara bakwai ko shekara goma sha takwas yana wannan jinya ne. To shi kenan wata ran matarsa sai ta daɗe, shi dai yana zikirin Allah ya mai da al'amarinsa ya zuwa ga Allah ta'ala. Wata ran matarsa sai ta daɗe ba ta zo ba, ya yi fushi da ita ya ce idan ta zo sai ya mata bulala ɗari. Wasu malamai suka ce a shedan ne ya haɗu da matar sai ba ta wasu tsubbace-tsubbace wasu magunguna sai ta kawo masa, yace ai shi mai magani ne gashi gashi kije ki ba mijinki wannan in ya sha zai warke. Shi kuma ana kawo masa tunda Annabin Allah ne sai ya gane, aka masa ya gane, shikenan sai ya fushi da matar yace sai ya mata bulala ɗari. To shikenan ana nan matar wata ran sai ta yi jinkiri sai ba ta zo ba. Shin dai sai yadda zai yi, ga yana buƙatar shan ruwa, yana buƙata ne a sa masa ruwa a bakinsa ya sha. Shikenan can sai Allah ta'ala ya yi masa wahayi, sai wannan jinkirin zai zama alkhairi. Sai Allah ya masa wahayi ya dan motsa kafarsa haka, dan buga ta a ƙasa, ko da ba ya motsa a lokacin Allah sai ba shi iko, yace ruwa zai bubbugo, in ya bubbugo din nan ka sha sannan kai wanke jikinka da shi. Shikenan sai ga ruwa bubbugo, da ya sha wannan ruwan sai ya zama duk wani ciwo na cikinsa ya warke, da ya zuba ruwan a jikinsa ya wanka sai ya zama duk wani ciwo da yake zahiri shi ma ya tafi, saboda haka sai ya warke zahiran wa baɗinan. Shikenan sai ta shi ya kama hanya zai tafi gida, sai ya haɗu da matarsa, za ta je wurinsa tana sauri ta makara. Shikenan ta haɗu da shi ta kalle shi sai ta kai bawan Allah ina labarin Annabin Allah nan da Allah ya jarraba, ina labarin sa, ni ban taɓa ganin mutumin da ya kama da shi irin ka ba, ba ta gane shi ba. Matarsa ne saboda an daɗe ana jinya duk komai siffarsa ya dawo irin na da. Shikenan sai ta aini ne, shikenan sai suka juya suka kai. To Allah ta'ala ya yaye masa wannan bala'i, ya tabbata akan imaninsa da haƙurinsa, kuma Allah ya dawo masa da iyalinsa gaba ɗaya da dukiyarsa kamar yadda ya zuwa Qur'ani. Wasu malamai suka ce dukiya ka san Allah zai iya dawo maka da ita ko ba waccar ba, kuma duk ɗaya ne babu bambanci. To amma iyalinka idan aka ce wasu ne aka kawo maka ba wa'incan ba, har yanzu dai kana tunanin wa'incan ɗin, ƴaƴanka wasu sun tafi Allah ya baka wasu ƴaƴa, ba za ka rabu da tunanin wa'innan ƴaƴan ba. Iyalinka sun rasu ka auri wasu duk dai kana tunanin wa'incan. To wasu malamai suka ce Allah ta'ala tun da ya faɗa ya ce ya bashi ya dawo masa da iyalansa da dukiyarsa, suka ce ya sake raya masa wa'incan iyalansa ne matansa da ƴaƴansa, ya suka sake dawowa ya sake ci gaba da rayuwa da su. Don wannan shine cikin farin ciki kenan. saboda haka Allah ta'ala ya masa komai da komai na dukiyarsa da iyalansa da ni'imominsa da lafiyarsa me yasa ya samu wannan saboda hakuri yasa Allah ta'ala ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd innahu awwab mun sami annabi ayyu mai hakuri ne ba dalla da bawa mai hakuri mai komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala in bala'i ya same ka ka koma zuwa ga Allah ta'ala sannan ka zama mai hakuri kenan yau da gobe dai in Allah ya da Allah zai nuna maka ikon sa in ma ka mutu da wannan ciwon dai to ka tiri ba don ka ya sababin ciwon ya sa kai ka koma zuwa ga Allah ta'ala annabi ayu zikirin Allah ya ci gaba da yi sai sa Allah bai jarrabe shi da harshen sa ba kai ta zikirin Allah ko da ba za ka iya tashi kai nafila ba za ka iya yin zikiri kai ta zikirin Allah subhanahu wataala kai hakuri akan masiban kai da Allah tsora ma shi zai yayi maka shikenan sai Allah ya maka gata to da haka Allah ta'ala ya masa ainihin wannan gata to doguwar rashin lafiya akwai tashin hankali a ciki dogon jinya fa ma mu ce hakuri shikenan kuma sannan in ya tuna Allah ta'ala ya jarrabi annabin Allah da irin wannan fa shikenan sai ya saukake wa kansa sannan kuma ka iya sani yanda Allah yake jarraban annaba fiye da naka ne in Allah ya tura maka ciwo ko da sunan su iri ɗaya da na annabin Allah to na annabin Allah ya fi zafi akan naka ya fi raɗaɗi akan naka shi yasa manzala sallama yana kuka ciwon kai wara asa uyo kaina shikenan sai a tambaye shi aka tambaye shi aka ce ya rasulullahi kai kan kamar ana tsora maka ciwon kan da yafi namu yace ni ana tsora min zazzabi kai ana tsora maka zazzabin da yafi namu yace ni ana tsora min zazzabin mutum biyu ne inni la u aku kama yu aku rajulani min ana tsora min zazzabi kamar yadda ake tsora mutum biyu zazzabi to da ka zazzabin mutum biyu ake tsora masa sallallahu alaihi wasallam tamana me yasa saboda Allah ta'ala ya daukaka darajar sa ne ko don ya daukaka darajar sa saboda in kana da matsayi a wurin Allah ta'ala sai Allah ya jarrabe ka mana idan Allah yana so ya daukaka darajar ka sai ya jarrabe ka mihanul fata yukhbirna an fadl al fata an naru mukhbiratun bi fadl al anbar ni in wato jarraba da Allah yake wa dan adam wato yana yi masa ne don ya daukaka darajar sa suna nuna darajar dan adam din kamar yadda Allah ta'ala ya kaddara turarin wuta ba za ka gane muhimmancin sa ba sai ana kona shi da wuta hayakin na tashi yana tashi sai ka gane abu ne mai kima amma in itacin haka kawai ka gani ba za ka dauke shi abu ne mai kima ba haka dan adam Allah ya jarrabe shi don Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya musamman mai tsawo to ka kaddara Allah yana son ya daukaka darajar ka ne Allah yana so ya kankare maka zanubanka ko kuma ya waita maka ladanka idan baka da zanuban sai mu ke mai da al'amarin sai zuwa ga Allah ta'ala tunda Allah ya jarrabi annabin Allah ma ballanta na kai kuma ana jarraban annabawa da ciwo mai yawa wani daga cikin sahabbai da aka faɗi falalan rashin lafiya yace ya rasulullahi ka roƙa mini Allah ya tsora mini zazzabi har na mutu amma zazzabin da ba zai hana ni yin ibada ba shikenan kuma aka roƙa masa sai zama yana tare da zazzabi amma zazzabin da kullun jikinsa da zafi har ya bar duniya saboda falalan ne rashin lafiya rashin lafiya sai dai mutum bai zai roƙa wa kansa irin wannan ba domin baka sani ba za ka iya hakuri ko ba za ka iya ba saboda ba za ka roƙa wa kanka bala'i ba zai yi wa ka roƙi bala'in Allah ya jarrabe ka kuma ka kasa hakuri sai ka je ka samu matsala a aqidanka ko matsala a addininka shi yasa sayyidina Abubakar yake cewa la an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an uqtala fa afir abani lafiya na gode wa Allah ta'ala shi yafi min akan a jarrabe ni da rashin lafiya na yi hakuri saboda in Allah ya jarrabe kan baka sanya abun da ya zama ba to ba za ka roƙa wa kanka ba ko ka jawo wa kanka amma in ya same ka fa shikenan sai ka yi hakuri din sai zama daraja a wurinka to wannan shine tulus suqum abu na gaba alfaqru shadid wato masifa ta uku shine talauci mai tsanani talauci mai tsanani Allah ya jarrabe mutum da shi shi ma babu yanda ka iya sai dai kai hakuri kawai kuma wannan abu yana da daraja a wajen Allah ta'ala wato hakuri bai da abinda ladan sa bai da iyaka inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah yana tsorawa ainihin wato yakan bada sakamakon hakuri ba tare da hisabi ba to alfaqiru sabir wato talaka wanda yake ainihin mai hakuri yana da daraja a wajen Allah subhanahu wataala kamar yanda mawadaci mai godiya wa Allah subhanahu wataala yake da daraja a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya baka wadata kana godiya wa Allah ma'ana kana ciyar da dukiyarka a inda ya dace kana sarrafa ta yanda shari'a ta ce a sarrafa ta shine ma'anan ka gode wa Allah ko taimako a cikin al'amarinka to sai malamin suka yi sabani da mawadaci mai godiya wa Allah da talaka wanda yake hakuri akan talaucin sa yafi daraja wasu suka ce talaka yafi daraja don shi Allah ya tsora masa bala'i yayi hakuri wasu suka ce a'a mai kudi mai godiya wa Allah ya fi daraja, saboda mai Allah ya bashi dukiya, ya bashi wadatan da zai iya lalacewa, zai iya sakon Allah yanda ya ga dama, amma ya hakura bai saki Allah bai gode wa Allah akan dukiyar ya aiwatar da ita inda ya kamata. Kamar Shekul Islam Ibn Taymiyyah da zo rubar rigiman yace da talaka mai hakuri da mai kudi mawadaki, wanda yafi daraja shine wanda yafi tsoron Allah a cikin su, saboda inna akramakum indallahi ataqakum, wato wanda yafi ku tsoron Allah shine yafi ku daraja a wajen Allah subhanahu wataala. Kamar in ka koma rayuwar annabawa da rayuwar magabata, dukkanin su Allah ya jarrabe su da talauci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutumin da yake kyauta da garkin dabbobi ko garke dukiyar da aka bashi yana bayarwa yafi kowa kyauta, ba wanda ya kai shi alkhairi. Amma Aisha tace ana kwana uku ba dora abinci a gidansa ba, kwana uku ba abinda suke ci sai dibino da ruwa, babu abincin da za a jefa a ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan daure dutse a cikin sa saboda yunwa, ya dau duwatsu guda biyu, daya a nan gefe daya a nan gefe, daure saboda yunwa, yace yunwa fatar cikin mutum tana bugawa da hanjinsa, sai dinga jin wani radadi, to sai sa duwatsu sai ya daure saboda yunwa sallallahu alaihi wasallam. Haka wannan talauci ne mai tsanani. Sabon manzon Allah sukan ci ganye a halin tafiya, sukan ci ganye kamar yadda dabbobi suke cin ganye saboda yunwa, saboda talauci. A yakin Khandaq duk an shiga damuwa da talauci, manzon Allah sallama ya daure ainihin cikinsa da ainihin duwatsu, sabai kowa yana jin yunwa, amma duk da haka kuma suna tonon wannan ramin kada kafirai su zo su afka musu. Sun da aka samu su Talha irin su Jabir suka dan yanka dan akuya, aka je manzon Allah yayi tofi aka sawa ainihin wato naman akuyan albarka, kowa da kowa zo ya ci, wato ainihin ya koshi. Saboda haka jarrabawa kala-kala shi yasa da aka saukar da summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im, za a jarrabe ku ranar alkiyama, za a tambaye ku ranar alkiyama dangane da ni'imomin da Allah ya muku. Haka Allah ta'ala ya faɗa, da aka saukar da wannan ayan sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke tambayan manzo Allah, suka ce ya rasulullahi wa an ayyi na'imin nus'al, ko ne ni'ima kuma za a tambaye mu, wani ni'ima muke ciki ya rasulullahi, wannan bala'in ma hiya illa al-afwadan, yace baƙaƙe biyu fa muke amfani da su, wato dibino da ruwa, mu ci dibino mu sha ruwa, ba ma samun abinci da fiffi, ba ma samun shinkafa ko tuwo ko ainihin tirfesu ko wani nama da za a ci, gasheshen nama ko duka babu, suka ce dibino da ruwa ne. Sannan ga abokanin gabanmu kullum suna tinkarar mu, suna son su cutar da mu, ba ma barin takubanmu, ba sa barin kan kafadanmu, saboda ma'ana in ka aje takubin ko ni zai iya kashe ka, ma'ana kullum cikin tsoro muke kuma cikin talauci muke. Ya rasulullahi wani ni'ima kuma za a tambaye mu, manzala ta sama yace inna zalika sayakunu, tabbas kuma sai an tambaye ku ɗin wannan ruwan da kake shan shi ma sai an tambaye ka, ni'imar da kake abin nan dibino da kake cin za a tambaye ka, bacci da kake yi ni'ima ne za a tambaye ka, iskan da kake shaka da numfashi ni'ima ce Allah zai tambaye ka. Za ka ni'imomin Allah kuma ba za a rika su a jikin dan adam ba. Ko na dai yana mana irin tsanani da halin tsoro da hali na talauci irin wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ciki, kuma suka haƙura da hakan ne. Haka ake rayuwa, haka magabata suka rayu, irin su Imam Ahmad yana baka labarin talaucin su, za ka yi mamaki talauci rayuwa. Ibn Jauzi yace in ana buga misali wanda suka rayu cikin talauci kuma bai hana su su yi ilimi, su ba da ilimin ba, to za a ba da misali da Ahmad bin Hanbal. Imam Malik wasu ne suke daukan nauyinsa, duk rayuwarsa har ya gama wasu ne suke daukan dauniyar rayuwarsa, bai da komai. Saboda haka Allah zai jarrabe mu da yunwa da talauci mai tsanani, amma me za mu yi, shine mu yi hakuri mu mai da al'amari zuwa ga Allah, tunda kai baka isa ka azurta kanka ba. Ai inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin, Allah shine mai azurtawa, to sai kai hakuri. Sannan kuma kada ka je kai asaran imani ka kai tamanin wai wani ne ya tsora maka wannan talauci, idan kai haka ka tsora ka bata wa kanka lokaci. Kamar yanzu halin da muke cikin na kunci da tsanani na rayuwa, wasu suna neman wai su tsora wa shugaban kasa, wai shine ya jawo mutane wannan bala'i. Sai ka ji mutum yana cewa yanzu kwanon masara kaza, buhun masara kaza, to shi yake noma masara ne yake sayarwa? Haka wannan Allah ta'ala ne koro wannan bala'i. To amma mutum sai ya manta da Allah, duk wani kuncin rayuwa wanda kuma ba ƙasan nan kawai ya shafa ba, ya shafi duk duniya ne matsalan da ake ciki. Duk ƙasashen da suka dogara da man fetur sun shiga matsala, saboda man fetur ya faɗi a duniya, ɗanyen mai ya faɗi, sun shiga damuwoyi daban-daban, suna ta neman mafita. Yanzu bai kamata a dogara da mai, bai kamata a ɗauko wasu hanyoyin daban. Saudiya suka ƙara farashin mai tuntuni, a ƙasarsu. Abun nan faduwar dala, dala ta zo ta faɗi, kayayyaki suka yi tsada da saboda faduwar naira nake son ce. Naira ta faɗi, dala ta tashi ta ninka, kayayyaki suka yi tsada, wanda kuma sai ka zo ka ce wai wani ne ya kawo maka wannan. Yanzu shugaban ƙasa shi ya je ya karyar da dala, ya bunne ya daga dala ya karyar da naira, sannan shi ne ya sa ainihin man fetur ya yi ƙasa, ba shi ba ne. Kuma wannan faduwar nairan ba mu kaɗai ba ne, sauran ƙasashen musulmi da yawa kuma haka ne. Egypt da Junai 500 ne dala 100, yanzu Junai 1000 ne da wani abu. Kuma irin yadda ta faru da mu ta faru, haka sauran ƙasashen. Su duka wannan matsaloli, sannan damuna ruwa ya zo ya ɗauke bara da wuri. Amfanin gona bai yi kyau ba a Najeriya a wurare da yawa. Amfanin gona kuma in bai yi kyau ba, ai ba za a same shi da yawa ba. In yi karanci kuma dole ne a ƙarshe zai zo ya yi tsada. So da haka abinci sai ya yi tsada, manoma sun san da wannan. Daga kuma ka zo kana tsorawa wani wai shine ya jawo maka, kana neman ka bar Allah subhanahu wa ta'ala. Da za ka yadda Allah ne ya jarrabe ka, ka yi haƙuri ka koma zuwa ga Allah ta'ala, sai ka samu lada ka samu mafita. Amma in ka dogara kake ci ganin wani ne yi maka, to wannan ka kauce ka'ida ta addinin musulunci. Shi yasa manzo Allah ta sama yake faɗa, Ubangiji ta'ala yana faɗa a cikin hadisi kudusi, la tasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibu al-layla wa an-nahar. Allah ta'ala ya ce kar ku zagi zamani, sai ce wannan zamani ya kawo mana kaza, wannan masifa ta zamani, wannan kaza kaza. Allah ta'ala ya ce ni ne zamani, don ni nake jujjuya dare da rana. In ka zagi zamani, to ka zagi Allah ne subhanahu wa ta'ala. To in ka zagi wannan, mutum yana iya ƙoƙarinsa yadda zai kawo maka sauƙi, yadda talaka zai ji daɗi, iya dabarunsa sun ƙare, ƙarfinsa ya ƙare, kai kuma sai ka zo ka tsora cewa wannan bala'in shi ne ya jawo maka, kuma alhalin Allah ne ya kawo shi. In ka zage shi, ka zage Allah ne subhanahu wa ta'ala. Bisa Ubangiji ta dace kar ka zagi zamani, ya ce ni ne nake jujjuya dare da rana, ni nake saukar da bala'i, ni nake saukar da ni'ima. To da ka maida al'amarinka zuwa ga Allah ta'ala. Bisa Imam Shafi yake cewa na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa ma li zamanina 'aibun siwana wa na'ju az-zamana bi ghairi 'aibin walau nataqa az-zamanu lana hajana wa laysa adh-dhi'bu ya'kulu lahma dhi'bin wa ya'kulu ba'duna ba'dan hiyana. Yace muna aibanta zamani, zamani fa mu ne zamani, zamani bai da aibi, mu ne muke da aibi. Aibin matsalan wurin mu ne, duk bala'in da ya same mu na talauci da yunwa da shiga halin kakani kai da tabarwan abubuwa, musamman ma a lokacin da aka samu shugaban da ana masa kyakkyawan zato zai kawo sauki, zai yi gyara, kuma aka zo aka samu wannan bala'in, kaga a lokacin ne zaka maida al'amarin zuwa gare mu cewa laifin daga wurin mu ne. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. Allah ta'ala ce duk bala'in da ya same ku kuka jawo kanku, Allah ma yana yafe da yawa ne shi yasa. Shikenan lokacin da kuke ganin kun samu canji, yanzu kan za a walwala, za a samu matsala. Irin yadda ake satan kudaden gwamnati yanzu ba za a samu daman wannan ba, za a yi wa talaka aiki. Shugaban da aka zaɓa ba duniya ne ta dame shi ba, ya riƙe shugabanci wurare daban-daban, ba a kama shi ya cuci gwamnati da naira guda ɗaya ba. Yanzu za a samu sauƙi kawai sai Allah zai jarrabe ka kuma da faduwar man fetur a duniya. Dan ne mai ya faɗi, dama da shi aka dogara, kashi 90 cikin 100 da shi aka dogara, shi ke mai ya faɗi. Allah ya jarrabe ka da dala kuma ta tashi, kuma galibi kayayyaki daga waje ake kawo su, naira ta yi ƙasa. Allah ya jarrabe ka da damuna, amfanin gona bai yi kyau ba, abinci ya yi tsada. Haka wannan matsalan sai ka maida shi zuwa gare mu, ila zunubanmu ne da rashin godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ja mana wannan. Ko kuma mun bar dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala, mun dogara da Buhari, mun sake Allah wai Buhari shi ne zai mana komai. Buhari Allah ne? Dan adam ne, dan adam kuma tara ne bai cika goma ba, kuma dan adam ajizi ne. Dan adam akwai abubuwan da dole zai nemi ya yi su, ya buga-buga, kuma wallahi ba zai iya yin su ba. To Buhari dan adam ne, duk inda kake mara kyakkyawan zato kuma ajizi ne, bai zai iya maka ba. Allah shi ne wanda yake da iko akan komai, inna Allaha ala kulli shay'in qadir, shi ne wanda azizun, ba abun da yake gagaransa gagarau ne, shi ne zai iya maka komai. To kai sai ka dogara da shugaban ƙasa shi ne zai maka, ba Allah ne zai maka ba. Ka sake Allah sai Allah ya jarrabe ka. Sannan dan adam tara ne bai cika goma ba, bai san me zai je ya dawo ba, tunaninsa kaɗan ne, zai iya ya tsara abu yana ga shi ne mafita, wannan tsarin nasa shi ne mafita, sai kuma yanzu ya zama wannan tsarin da ya yin fakara wahalar da jama'a ma zai yi. Shi bai sani ba, a iya iliminsa in ya tsara abu kazan nan to an samu sauki, sai ya zama wannan tsarin ko tun da bai san gaibu ba, shi ba Allah ba ne. Wannan tsarin kuma sai hanya ce ma ta ƙara mutane wahala, to ba za ka masa uzuri ba. amma Allah ta'ala da ya san garbu shine wanda ya san me zai je ya dawo to ka dogara ga Allah subhanahu wataala kar ka dogara da wani shugaban kasa ba Allah bane Allah ta'ala shine mai komai shi sababi ne kuma shi ajizi ne kuma dan adam ne tara ne bai cika goma ba duk iya tunaninsa da kwakwalwansa dole yana da wasu tunaninsa wanda ba haka bane shi ma bai sani ba shi kuma zai yi su da kyakkyawan manufa ya wani tsari da kyakkyawan manufa don talaka ya ji daɗi kuma sai Allah ya jarrabi talakawa da sababbin wannan tsari musamman idan suka sake Allah suka riƙe shi suka sake Allah suka dogara da gwamnati ko shugaban ƙasa shi ne zai mutu abu saboda haka mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kar mu je mu yi asaran imaninmu kar ka je kai asaran imaninka ka je kana zagin wani alhalin kana zagin Allah ne subhanahu wataala don Allah shi ne mai yin komai kuma idan irin waɗannan shugabannin ba su gyara ƙasa ba to ƙasan har abada ba ta gyaru ba wannan kuma ya zama matsalarmu ne sai mu tuhumi kanmu kawai mu tuhumi kanmu wanda kowa ya yarda har maƙiyansa sun yarda cewa yana da kyakkyawar manufa yana son talaka da alkhairi sai ya zama bai iya gyara ta ba to ba muka mun shiga uku ba na koya hanyar ƙaura ka ƙaura ma ka bar ƙasan kawai na'am ka koma wani wuri daban kuma ka rayu kaga matsalar ba daga wurinsa ba ne kenan saboda haka talauci mai tsanani Allah ne yake kawo shi ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na gaba daga cikin masifu akwai almar'atu sharira wato mace wacce ba ta gari ba idan Allah ya hada ka da mace wacce ba ta gari ba to rayuwarka ba za ta yi daɗi ba rayuwarka za ta jirkiti domin mata suna da makirki Allah ta'ala yake inna kaida shaytani kana da'ifan wato makirci shaytan mai rauni ne sai kuma yace inna kaida kunna azim su kuma mata yake makirkin ku babba ne kenan makirkin mata yafi na me yafi na shaytan to da haka mace in ba ta gari bane Allah ya hada ka da mace shaytaniya to tafi shaytan shaytanci shi yasa ne ayatul mudi yake cewa wa mar'atu su'i kashaytani suhbatuha wa fihi malkhulf fil itlaf wan niqan yace mace wacce ba ta gari ba wato shaytaniyan mace zama da ita kamar zama da shaytan ne yace malamai sun yi sabani da shaytan da mace wacce ba ta gari ba wacce tafi halakar da mutum wacce tafi halakar da shi an yi sabani a kan wannan wato mace in ta gari ne rayuwa ta kan yi dadi kamar yadda manzo Allah ta ce ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah duniya akwai jin dadi a cikin ta amma mafi alkhairin jin dadin duniya shine ka samu mace ta gari in ka umarce ta ta yi in ka hana ta bari in ka kalle ta kai farin ciki tana yi maka hidima ko ka ce ta yi ko ba ka ce ta yi ba za ta yi duk abin da ya dace ta sani ta san me kake so ta yi maka ta san me ba ka so ta bari ta san abin da ya kamata a maka da abin da bai kamata a maka ba wannan idan ka aure irin ta za ka ji dadin rayuwarka amma in aka fin haka ne i ba zan yi ba bari ba zan bari ba sai rashin ladabi sai zagi sai tonon asiri sai cutarwa abubuwa kala-kala ta kidima maka rayuwarka gaba daya to idan ka shiga cikin wannan kuma yana daga cikin manya-manyan masifun duniya ka tona maka asirinka ka daidaita maka rayuwarka ka kasa samun kwanciyar hankali ka ga mutum yana tafiya yana magana shi kadai kuma ba wani abu bane matarsa ne kawai ta caza masa kai ya shiga matsala ne kaga in ya fita daga gidansa yana tsoron dawowa don in ya dawo ya dawo cikin tashin hankali in kuma yana cikin gidan Allah Allah yake fita saboda masifan ta ishe shi idan matarsa ta yi tafiya dan kwanaki kaɗan za a ga jikinsa ya canja za a ga ya fara kiba yana dan haske saboda ya rabu da bala'i da ta dawo kuma shi kenan ya shiga taitayinsa sunan shi ne almar'atu sharira kenan to amma Allah ya jarrabi mutum da irin wannan matar zai iya ɗaukan mataki na tarbiyya mataki na faɗa mataki na ainihin nasiha da matakan da Ubangiji ta'ala ya faɗa a ɗauka na ƙauracewa na duka da sauransu duka dai gwargwadon laifin gwargwadon yadda za a yi in Allah ya taimaka sai ta gyaru in ko ba mai gyaruwa ba ce abu a hannunka yake in za ka iya sake ta sai ka sake ta domin rayuwarka ta zama mai ka koma daidai a cikin siti domin Allah ta'ala ya baka dama shi yasa aka shar'anta saki to amma inda masifan take za ka ga wani ba zai iya sake matar ba wallahi mutum yana zargin wai matarsa za ta sa masa guba ni na ga mutum za ta sa masa guba an hana shi ya ci abincin matar kuma shi ma yana da yaƙini lallai za ta kashe shi ba zai ci abincinta ba saboda haka sai dai yana cin abinci a unguwa ko in matansa biyu ne je ɗaya gida yana cin abinci ba zai ci abincin wannan matar ba ya tabbata in ya ci za ta sa masa guba zai mutu amma kuma ba zai iya sake ta ba kuma har ya mutu yana tare da ita mana zargin shi ne ya kashe ka. Abin da ita ne ta kashe shi. Kaga babban bala'i kenan. Ga masifan amma ba za ka iya sakanta ba. Saboda me? Wasu tsubbace-tsubbace da ta yi, da wasu tsafi da ta yi, ba ka isa ka ce ka kashe ta ba kuma kana cikin masifa. To kaga wannan shi ne babban bala'i kenan. Ba za ka yi hukunci ba kai. Shi ne masifan duniya kenan. To Allah yana jarraban mutane da irin wannan. Ya ga mutum rayuwarsa ta ɗaiɗe ta, yana tsoron matan, baya son a faɗi laifinta, sannan yana cikin tashin hankali kuma ba zai iya wa kansa magani ba. Irin wannan sai kamar da al'amarin kai zuwa ga Allah, kai haƙuri. Ubangiji Ta'ala yakan jarrabi wasu da irin waɗannan amma ba tare da sun sani ba matan ha'intansu suke yi. Allah ya jarrabi annabawan Allah guda biyu da mata waɗanda ba na gari ba. Allah ya jarrabi annabi Nuhu da matarsa wanda ba ta gari ba, wanda take zuwa idan ya je da'awa, yi wa'azi ya tara mutane wa'azi ya tafi, sai ta zagayo, sai ta zo wannan wurin ta ce, to kun san dai ni matarsa ne, mijina ne, na fi ku sanin sa, to ina da taɓin kai ne, kar ku yarda da abin da yake faɗa. Duk inda ya je da'awa ya je tauraro ta ce, ina da taɓin kai ne, matarsa fa wanda yake kwanciya da ita. Haka nan matan annabi Lutu, Allah ya aiko shi tabbatar da tauhidi ya kauda luwaɗi a alƙaryar Sodom. Amma matarsa duk lokacin da aka yi baƙin samari a gari, ita ne take zuwa ta gaya wa ‘yan luwaɗi cewa fa an yi baƙi. Ko annabi Lutu ne ya yi baƙin, za ta je ta faɗa ta ce ai an yi baƙi, saboda haka su zo su yi lalata da su. Da shi yasa wannan mata biyu Allah ya buga misali da su a Ƙur'ani dangane da mata wanda suke ashirarai. Yace wa daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata taka 'abdaini min 'ibadina salihaini fa khanatahuma falan yughniya 'anhuma min Allahi shay'a wa qila dukhulan nar ma'a ad-dakhilin. Allah ya buga misali wa kafirai da mata guda biyu, matar annabi Nuhu da matar annabi Lutu, sun kasance a karkashin bayin Allah salihai, wato mazajin su annabawan Allah ne, amma kuma me sai suka ha'inci ainihin matan su abin da mazajin nasu. Shikenan Ubangiji Subhanahu Wata'ala sai yake kasancewa mazajin su annabawan Allah ne, bai wadatar da su kawai ba, bai hana Allah ya azabtar da su ba. Aka ce ranar alƙiyama za a ce ku shiga wuta tare da masu shiga wuta, wato makoma su wutar jahannama ne. Sannan a nan duniya Allah ya halakar da su, da Allah ya tsiratar da annabi Nuhu da mutanensa wanda suka yi imani, wannan matar tasa ta halaka. Don Allah ya ce zai tsiratar da iyalansa sai matarsa. Shikenan ruwan tsufa ne zai cinye ta gaba ɗaya. Haka nan matar annabi Lutu, aka ce ka ɗebi iyalanka gaba ɗaya za ka tsira. Ya ɗebi iyalansa ya tafi, amma aka ce kar kowa ya waiwaya, matar ita ma ta bi. Aka ce duk wanda ya waiwaya don ya ji wani bala'i na saukowa waiwaya, to abin da ya samu wancan mutanen zai same su. Shikenan ita ma ta bi. Dama ita ne lokacin da mala'ika Jibril da Mika'il da Israfil suka zo da su halakar da mutanen annabi Lutu, ai sun zo a siffan samari ne. Da suka shigo garin, bayan sun gaida annabi Ibrahim sun sauka a wurinsa sun masa albishir zai samu da. Shikenan za su shiga garin, ba su san inda za su je ba, yassa sai ta haɗu da su. Shikenan sai suka ce mun waƙi ne, mun zo ne a ina za mu sauka. Sai maza ta tafi wurin babanta yana gona annabi Lutu, to fa ga waɗannan sun zo baƙi ne, kuma wallahi matasa ne kyawa, ni ina tsoron kada mutanen garin nan su walakanta su, ya kamata a ba su masauki. Shikenan annabi Lutu sai ya taho, ya zo ya same su. Me suka zo ya yi? Mu dai mun zo ne za mu ɗan sauka a garin nan, za mu ɗan kwana kaɗan. Shikenan annabi Lutu shi kuma ba son su sauka, saboda garin ya sani sun ana jin labari za a zo a ce za a yi lalata da su. To kuma ya kore su ba karamci ba ne, kai baƙo ka ce kar ya sauka. Shikenan sai yake cewa, yake nuna, yake bayanin mutanen gari, ka je ce na farko yake wallahi mutanen garin nan ba su da kirki, mutanen banza ne wallahi. Shikenan dai su mala'ika Jibril su suna shiru. Sai sake tafiya can gaba, mutanen nan ba amfanin sauka a garin nan, ba amfanin mutum ya zo baƙunta a garin nan, mutanen banza ne suna shiru. Ya sake faɗa na uku, mutanen ba su da kirki. Ya sake faɗa na huɗu, mutanen banza ne, ba amfanin ma mutum ya zo baƙunta a garin nan. Sai mala'ika ya ce, to dama an ba mu izini mu halakar da wannan garin, amma da sharaɗin idan mutanen garin ko wani daga cikin mutanen garin ya ba da shaida sau huɗu cewa mutanen garin mutanen banza ne. To kaga annabi Lutu ya ba da shaida. Amma da suka zo suka shiga gida annabi Lutu, tunin matarsa ta fita ta je ta gaito samarin gari masu luwaɗi. Suka zo suka kewaye gidan nan, sai sun yi luwaɗi da waɗannan mutanen, ba su san mala'iku ba ne. Annabi Lutu hankalinsa ya tashi, ya tashi ƙwarai da gaske. Ga mata nan ku aura mana, za ku kunyata ni a wurin baƙina, za ku kunyata ni. Hankalinsa ya tashi, suka ce mu ba mu da buƙata da mata, su waɗannan su za mu yi lalata da su. Abu ba ya kai an rufe gida, amma suna ƙoƙarin haurawa ta katanga. shikenan mala'ika za ka jira kira annabi Lut yace mu mala'iku ne za mu halakar da wannan alƙaryar ne ka kalle su su shigo ka bar su kawai shikenan aka bar su suka shigo suna shigowa dai kada musu kukuken sa guda ɗaya gabaɗin su sai suka makance kowa zama ba baya gani annabi Lut yace to dama ba na ga muku kar ku shiga kar ku shiga daga nan sai aka ce to ya fita cikin dire da shi da iyalansa shikenan ya fita za a halakar da alƙaryar yana fita yake kar a wawaya duk wanda ya wawaya abin da ya same shi zai same shi bayan sun bar alƙaryar Sodom da aka daga alƙaryar sama inda suka ji tazmin mala'iku aka kifa ta aka da ruwan duwan wannan ƙaran ka sa akwai abun tashin hankali to da suka ji wannan ƙaran ba wanda ya wawaya sai wannan matan tafiyan da aka yi ya fi kilomita ɗaya tsakanin garin da ainihin wannan wuri tana wawayawa ita kuma dama da aka abun da fajalna aliya safila wa amtarna ilayhi jaratan min sijjid to da aka dutsen duwatsun da aka aiko na kowa ya zo ya same shi ya halaka shi bayan kasa ta kife da shi wannan dutsen shi je ya samu wannan matan ya halakar da ita awadul mujab wato sai sai in kaje abun yana nan tsakanin Jordan da Isra'ila inda aka halakar da su aka halakar da su ana cewa wurin ya zama kogi ana ce masa bahrul mayyit dasi wato ba abin da yake rayuwa a wannan kogi to su alƙaryan Sodom an kifa su sun zama kogi ita kuma can gaba akwai wani korewa din mujab tafiyan kamar kilomita 1 da rabi haka anan dutsen ta same ta ya halakar da ita a wannan wuri saboda waiwayan da tai me yasa ta shiga wannan matsalan ta hainci mijinta annabi Lut alaihi salatu wassalam to da ka duma ta da ta hainci mijinta in nazari ne ba zai cutar da shi ba ita ne ta zama me ita ne ta shiga halin damuwa ko ta shiga za ta shiga azabar Allah to da ka Allah yana jaraban dan adam da irin wannan sai hakuri in kai hakuri ba abin da zai same ka ko da tsafi ta maka ba za ka iya sake ta ba za ka shiga damuwa ba abu ne biyar na karshe shine shamatatul a'da wato dariyan gayya wanda abokanin gaba suke wa mutum wato shine ka shiga halin bala'i wani dama yana adawa da kai sai zai na maka dariya ya maka tarko ka zo ka fada zai na maka dariya wannan misalin sa kamar lokacin da aka je yakin Uhud mun sani cewa musulmi sun ji rauni kwarai da gaske har an kashe mutum 70 mutane da yawa sun ji rauni kuma yakin da aka kashe babban mazala ta sama Hamza su Mus'ab bin Umair aka shiga tashin hankali bayan an gama wannan yakin an ji wa manzon Allah ciwo an karya masa haƙorinsa an fasa masa kansa da fiskarsa an zo ana zaune Abu Sufyan da ya jagoranci wannan yakin ya zo yana yiwa wato musulmi dariya yana cewa hal fikum Muhammad manzala ta karku amsa masa akwai Muhammadu a cikin ku manzala ta karku amsa yace akwai dan Abu Quhafa manzala ta karku amsa masa akwai dan Ibnu Khattab Umar Ibnu Khattab manzala ta karku amsa sai Abu Sufyan yace to shikenan mun gama da wa'annan ka ina murna to a lokacin sai Umar ya kasa hakuri yace wallahi ƙarya kake yi Allah ya wanzar da abin da zai bukanta maka rai suna nan suna rai to a lokacin sai kama wannan shamatatul ada dariyan yana cewa izu hubal wai hubal ne gunkin su ne ba su sa'a wai hubal yana da daukaka to da kai wannan manzala yace ku amsa masa ba za ku bashi amsa ba suka ce me za mu faɗa sai manzala yace ku ce Allahu a'la wa ajjal Allah shine mafi daukaka shine mafi daraja sai zake cewa lanal uzza wala uzza lakum muna da gunkin uzza ku kuma ba ku da shi wato gunkin uzza ne ya taimaka muku manzala yace ku bashi amsa suka ce me za mu faɗa yace ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allah shine maji'incinmu shine malikinmu ku kuma ba ku da Allah shikenan sai ya sake cewa yawmun yawmi badrin fal harbu sijal yace mun rama abin da kuka mana a yakin badar dama yaki haka yake wata ran kai nasara wata ran ai nasara akan ka to shine dariyan da an kashe mutum 70 a badar aka kashe kafirai sanda suka kashe 70 a yakin Uhud musulmi saboda haka suka ce mun rama abin da kaman gwaro yake mun rama abin da aka mana a yakin badar to kaga wannan shine me shine ake cewa dariyan gayya shamatatul ada wannan abu bakin ciki ne amma duk da haka sai na Umar bai bashi ba yace wallahi laysa sawa'a qatlana fi jannati wa qatlakum fi nar yace wallahi ba daidai bane mu wanda aka kashe mana suna aljanna yanzu haka ko kuma wanda aka kashe muku suna cikin wuta to da haka don kun kashe 70 namu mu aljanna kuka kai su mu ka don kuka kashe 70 sun mun tura su cikin wutar jahannama ne kake nan ba daidai bane to bala'i ya same ka wani dan adawan kai zai na maka dariya ka nemi abu karesa ko ta masifa ta same ka wannan babban bala'i ne zaka ji abun yana kona maka a zuciya to amma shi ma me zaka yi shine hakuri ma hakuri shi mawadaci in kai hakuri sai Allah ya baka nasara to duk wata musiba da Allah ya dora maka in kai hakuri to karshen ta zai zama me yayewa ne fa innal faraja ma'a sabri yaye masifa yana tare da hakuri wa kullul hadisati fa in tanahat fa mawsulun biha farajun qaribu dukkan wani bala'i ko da ya kai matuka in ya kai kololuwan sa to kuma zaka samu yayewa yana kusa da shi masifa in ta kai masifa ta kure to kai dariya kai yayewa ta yana zuwa ne wannan shine kaida idza shaddad bikal balwa fa fakkir fi alam nashra fa usrun bayna yusraini idza fakkartahu safra idan bala'i ya maka yawa masifa ko ina masifofi da bala'i suka maka yawa to ka tuna alam nashra sauki biyu ne tsakanin tsanani daya tsanani daya ne tsakanin sauki biyu in ka tuna sai kai farin ciki Allah ta yace fa inna ma'al usri yusran sai ce inna ma'al usri yusra shi usr din aka maimaita shi ma'rifa ne kwaya daya ne wato tsanani yana tare da sauki wannan tsananin kuma yana tare da wani saukin da man saboda haka sauki biyu ne suke kokowa da tsanani daya shi yasa zo a hadisi lan yaghliba usru yusraini wahala tsanani guda ɗaya bai ise rinjayi sauki guda biyu ba in ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah yau da gobe kuma sai ka ga wato kai nasara kuma ga ladan da zaka samu zuwa ga ubangiji zuwa wallahi da zaka samu a wajen ubangiji subhanahu wataala saboda haka masifa dai ba za ta daina sauka ba bala'i kala kala zai iya samun dan adam amma in ya maida al'amarin sa zuwa ga Allah yayi hakuri sai ya kasance masa alkhairi sai zama bai yi asaran addinin sa da imanin sa ba sannan kuma yayi tiriban wannan bala'in saboda hakurin da yayi bai daga masa hankali ya fita daga hayyacin sa ba sannan kuma ga lada da kankare zunubi wato da Allah ta'ala zai masa da daukaka darajar sa sababin wannan bala'in saboda kai in bala'i ya sauka ni tsuwa ake yi ba ta da hankali ake yi ba ubangiji subhanahu wataala ya kara mana imani ya kara mana hakuri ya kara mana wato ainihin daraja ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko yana cewa malam menene matsayin wadanda ake cewa aljanu suna bude musu ido suna ba su magani wasu biyo mutane wannan aikin bokanci ne ko kuma dai
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وانا عايكم بوكان جيني ادا ما بوكا ايدا الجنة سوكي عايكي اذا نزوك باسو نقرسيا بدا ايه سي سوكا قارا نقريا سوكما وذاك دمي عايكي دا الجنة بوكاني بذا عجيني مما غني ورين سما بايا حالتا حرام وني دمين زي بوكا زي يقويا مسا صحيح زي يقوما كاكار وسو ابو بوا زي يفتن وني ابو كمان ياسان غيبو كما الهالين بوكا الجنة سوكي سوكا ساتو مسا جن ونن ابو ko kuma ganin wannan abun sun gani suka zo suka gaya masa ko sun jiyo suka zo suka gaya masa saboda haka haramun ne kuma shine boka wanda shari'a ta haramta a je wurin sa
wannan kuma yake cewa malam na karbi form ne na neman bashi a wajen federal government amma kuma an ce bashin babu interest a ciki amma cikin kowane 500 mutum zai biya 45,000 kudin admin charges shin wannan halal ne ko kuma riba ce
aya akwai riban kenan don ka canja masa suna sai me in ka bada 500 aka ce to zaka biya da 545 kaga wannan kowa san riba ne zaka ce a in ka bada 500 za a baka amma zaka biya kudin charge 45,000 ai suna kawai aka canja masa kuma inda za ka gane riba ne yanzu idan an zo fasenti ake yi sai a ce wai duk 100 za a biya kaza duk 1000 kaza za a biya kaza idan har wahalan da aka yi ne na takarda da biron da aka bata da wani abu da aka yi da mai miliyan 1 da mai 1,000 duk wahalan ɗaya ne da mai miliyan 1 da mai 1,000 duk wahalan ɗaya ne ba bambanci iya takardar da za a bata wannan ne dan zama da za a rubuta wannan babu abun nan to amma sai ka zo a ce maka mai 10,000 shi zai bada 100,000 amma mai miliyan 1 kuma zai bada 100,000 zai bada 100,000 to kaga bai yi ba saboda haka wannan riba ne ko shakka ba na yi kawai an canja masa suna ne aka ce wai kudin hidiman da ake maka ai hidiman da ake yin ba ta kai 45,000 ba hidiman da za a yi wa 500 ba ta kai 45,000 ba misali rubutawa da za a yi da tura maka da za a yi da menene kuma shi bashi dama ba a yin sa don a ci riba shi bashi min babin muwasah wato babin taimako ne shi yasa yazo a hadisi kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban durran can da ya jawo amfani riba ne idan ka ce za kudin hidima 45,000 sai zama hidiman da kamata ba ta wuce 40,000 ba ka bashi abin nan bashin 500 hidiman da kamata ba ta wuce 5,000 ba sai ka ce 45,000 zai baka sai ya baka yanzu ka ka ci riban 40,000 kenan wannan riba ne durran can da ka bare zama ka samu fa'ida to ya zama riba ne saboda haka wannan yana nan a cikin bankunan wasu ma suna da'awan wai musulunci ne banki ne na musulunci sai su dinga ka irin waɗannan abubuwan su dan tantance suna da sauransu sai shakka babu irin waɗannan abubuwan ba na shakkan cewa riba ne akwai wani banki da aka bude a ɗaya daga cikin jihohinmu na arewa nan aka kira ni muka zo muka tattauna akan irin waɗannan matsaloli na gari ba kata-kata amma kuma yana da'awan abun nan ne har daga cikin wannan akwai na rancen nan ana ce masa sun sa masa wani suna wai ka'ida cewa dubu goma ga abin da za ka bayar dubu ɗari kaza kaza idan aka lissa baya ka ga riba ta hau a cikinsa ga wasu abubuwa kuma daban wanda riba ne ba su ma san cewa riban ba ne saboda haka ba yanda za a yi ka gane wannan abu a gane wannan abu riba ne ko ba riba ne sai an ɗauko malamin da suka karanta fiqhu suka karanta riba suka san menene riba suka karanta buyu'a suka karanta harkan ciniki kasuwanci wanda ya fi komi wahala a babin fiqhu to idan aka zo aka zauna da su su ne za su iya bambance wannan riba ne wannan ba riba ne amma mutum da ya karanta wani abu daban ya je ya karanta tarihi ko ya je ya karanta abin nan aqida kawai ya karanta fiqhu ba ko ya je ya karanta hadisi ko ya je ya karanta tafsiri ko ya karanta wasu abubuwa daban ko ya je ya karanta nahwu ko wasu lugha sai a zo a ɗauke shi kuma a ce shi ne zai yi hukunci wannan abu riba na shiga ciki ko ba ta shiga ba zai taɓa yiwuwa ba saboda saqilu shay ila yudi wanda ba ya da abu zai ba ba dole sai an ɗauko waɗanda suka karanta wannan fannin su ne za su yi wa wannan fannin hukunci na'am
wannan yake cewa mace ce ta rasu ta bar mijinta sannan da kaninta da suka haɗa uba da shi sannan da 'ya'yan babbanta mace da namiji su waɗannan ne kaɗai su ne 'yan uwanta da ta bari kuma ba uwa ba uba sannan ba ta haihu ba tambayarsa a nan shine su wane ne daga waɗannan masu gadonta kuma to na farko akwai miji na biyu akwai kaninta da suka haɗa uba da shi na biyu 'ya'yan babbanta mace da namiji su ne yawa wai su wane ne daga waɗannan masu gadonta
miji ko mace ce ko mijinta da wannan kanintan kawai su ne za su yi gado 'ya'yan babbanta ba za su yi gado babban ma inda yana nan da zai gado ba balantana 'ya'yansa to da aka idan aka kasa hudu wato miji ne aka ce ko in aka kasa biyu miji ya dauki kashi daya wannan dan uwan nata kaninta wanda suke uba ɗaya sai kwashe daya kashi daya shikenan gado ya ƙare amma 'ya'yan babban ba za su yi gado ko babban ne ma ba zai bar 'ya'yansa
to tambayar jawabin ya ansa tambayarsa ta biyu dama ya ce miliyan uku ta bari saboda haka ya za a raba gadonsu
miliyan uku su biyu ne magada akwai miji kuma in ba da ba dan da yana cin rabi ne sannan akwai kani wanda ake uba daya shi kuma zai asibci ne tunda babu baba kenan wanda zai iya ture shi kuma shi kadai ne namiji ne kuma saboda haka zai kwashe saura ne saboda haka a miliyan uku in an kasa ta biyu miliyan ɗaya da rabi shi ne rabon miji miliyan ɗaya da rabi kuma shi wannan kanin nata sai ya kwashe su wanda suke uba ɗaya ko da kwanan rabon gadon ba ya da wani wahala ko kaɗan sai dai kawai ka san suwaye za su yi gado suwaye ba za su yi ba shi ne matsalan kawai.
Akwai tambayoyi kamar uku a jere akan matsalar sallah da aka yi jiya wai an haɗa sallar magariba da isha'i saboda yayyafi amma su masu tambayan wai ba su gamsu ba ganin cewa bayan an yi sallar an ci gaba da hira kuma ruwan a faɗarsu bai kai ya hana su zuwa ba don za su tafi shaguna da makamantansu dai to da haka
to bai zuwa hadisi cewa yayyafi yana sa a haɗa sallah ba sai dai matsar kuma ba yayyafi ba ne matsar ruwan sama sai bi shi ne asal wallahi shubha wabilun faqallun saboda haka yayyafi shi yasa duk malaman da suka tafi za a iya haɗa sallah biyu da sababbin ruwan sama suka ce an yakuna al-matsaru shadidan wato ruwan ya zama mai tsanani wa huwa alladhi yabullu thiyaba shine wanda yake wato jika tufafi yanda in ka fita zaka jiki saboda haka zuwan ka da dawowan ka zai zama matsala ne suka bai zama kaman da bakin ƙwarya ba ya zama dai za a ce ana ruwan sama amma idan yab haka ake yi ba za a hada sallah ba dan sababin bai tabbata ba wannan ba a ce masa matsar ana ce masa kalluni na fata muna fahimta to saboda haka ba wai na yin hukunci ina yi wa ruwan jiya hukunci ba ne tunda ban san a wani unguwa yake ba ban san a wani gari yake ba zai iya yiwuwa a yi ruwa a can anguwan ya yi yawa nan anguwan bai yi ba ko menene ban san shi yaya yanayin ruwan unguwarsu har aka haɗa sallah ba in dai ruwan sama ne mai jika mutum ya sako kuma ga magariba tayi akai magariba bai dauke ba za a iya tsora isha akai kuma koda bai an watsa ruwan ya dauke shikenan sallan tayi amma yin dan yayyab wanda bai ta karakar ya ba to wannan ba za a hada sallah ba to da haka sai kai wa ainihin kanka hukunci ka ga wani irin ruwan eto me matsayin sallan su in sun hada in har ya kai a hada din to kaga babu wani iskali anan sallar su tayi in bai kai a hada ba to mafi yawan malamai suna ga sallar su ba kai ba amma waɗanda suka tafi cewa manzo Allah ya hada sallah ba tare da ghairi khawfin wala matar a wata riwayan ba tare da ruwan sama ba ba tare da ainihin wato tsoro ba suka dawo hadisin a zahirin sa suna ganin ko ba wani sababi ma ka hada sallar magariba da isha sallar ka tayi ko kuma azhar da al'asr ko saboda wata ainihin bukata to bina akan haka ba za mu bata musu sallan su ba ba za mu ce sallan su je su rama ba tun musamman ma akwai dan sababin ko da a ce sababin bai kai ba su azatan su ya kai sai suka yi sallan su haka to ba za a ce ba su da sallah ba tunda wasu malamai sun tafi ko ba wannan sababin ma aka hada sallan tayi balantana akwai bai kai bane misali kuma wata kila zai yiwa ya kai din shine bai san ya kai ba to da haka in sun yi haka ba za a ce ba su da sallah ba amma sai a kiyaye nan gaba
wannan kuma magana ko yana roƙon malam ne don Allah ya ja kunnan ko yayi nasiha ga wasu bayin Allah masu zuwa karatun nan ba wai sauraron karatu suke ba zuwa suke su ga jama'a sun shagala suna wasu idimomi su musu sata a takaice yana so ya ce akwai masu zuwa don sata ba jin karatu ba malai musu nasiha
to duk inda aka yi taro irin wannan dole za a samu barayi ko barayin takalmi ko na hansar ko wani abu to da haka watakila irin waɗannan mutanen sun zo sun dan zazzaga in sun ga da kofa su in babu su tafi yana da wuya ce a tashi da su a karatun to amma Allah alam zai iya wa wani kuma ila da sababin wannan ya shiryu yana zuwa saboda ba da kyakkyawan manufa ba kuma karatun na shigansa a haka har ya zauna kuma ya gyara halayensa saboda haka dai cin haƙƙin wani haramun ne mun sha bayani a kansa in baka biya a nan duniya baka sani za ka biya a lahira Allah ta'ala zai kama ka da sababin wannan kuma duk istighfarin da za ka yi Allah bai zai yafe maka ba in dai haƙƙin wani ne sai in shi ne wannan ya yafe maka saboda haka cin haƙƙin ɗan adam yana da matuƙar haɗari ƙwarai da gaske saboda haka ku ji tsoron Allah ku daina wannan kuma a nan duniya ma in aka kama ka za ka walaƙanta don ba tausayin ka za a ji ba. Don idan aka kama ka kai sata ba wanda zai bada hakuri ni ma ba zan bada hakuri in ce a sake ka ba wajen wa hakuri a wannan babin ba abun yabo ba ne don in an barka gobe ma za ka yi wani ma zai yi amma in ba a yi hakuri ba aka dan gyaggyara ka aka dan karkaɗe maka kura aka miƙa wa hukuma to ka gobe ba za ka sake ba wani ma in ya gani shi ma zai ji tsoro ba zai sake ba saboda haka ku ji tsoron Allah ku daina na'am.
To wannan ma na san kamar nasiha yake so malam yayi wasu watakila ɗan kasuwa ne abinda yake roƙo cewar idan da hali malam wanda suke 'yan kasuwa musamman akan kayan masarufi idan akwai hanyar da za su yi su sassauta wadda ba tare da sun cutu ba don Allah malam ya roƙe su ganin halin da ake ciki kuma ya ce akwai waɗanda yanzu haka sun ɓoye wasu kayayyakin gashi nan za ka ce za ka saya sai su ce an saya suna jiran azumi ya zo su ƙara masa kuɗi don su ci riba.
To yan kasuwa ba sai da kayan masarufi in an sassauta muku don Allah ku sassauta amma in ba a sassauta musu ba kaga bara mutum su sassauta ba don lokacin wannan tambayar in mutum ba ɗan kasuwa ba ne ba zai fahimta ba abu ne lokacin da ake sayansa galibi ana ƙara masa kuɗi in azumi ya zo sai kaga an ƙara wa lemo kuɗi an ƙara wa ayaba an ƙara wa abarba da sauran abubuwa saboda ana yawan sayansa al'adan kayayyaki duk lokacin da aka fi sayansa ana ƙara masa kuɗi ma'ana daga can inda ake so shi to kai kuma kana zuwa ka saya waje mai kasawa a tebur a bakin hanya sai kai tsammanin wai shine ya ƙara kuɗin kuma ba shi bane to zaka daga can inda kayan yake zuwa ne duk wani abu na kasuwanci in yana yawan ɗaukuwa to zaka samu kuma ana ƙara masa kuɗi in ba a saiwa kuma ana ta rage masa don a samu ya sayo to wani lokacin ba laifin masu sayarwan bane su ma da tsada suka saya inda tsada suka saya kuma dole su sayar da tsada kuma ba za su faɗi su sayar ba don ana yin kasuwa don riba ne amma duk da haka in dai an samu sauki din to a sauƙaƙe saboda akwai hadisin da yazo rahimallahu mar'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qada wato Allah ya ji kan mutumin da in dai sai da kayansa zai sauki wato zai dan karya farashi dai zai gurgurdo ya takaita riba sannan Allah ya ji kan wanda shi ma in dai saya zai yi sauki ma'ana zai ba da riba kar ka zo ka kure mutumin kuma ya zama baka ba shi riba ba nan ma to ka kai ma ka tsana ta kenan kai ne sai sannan Allah ya ji kan mutumin da in zai ba da bashi zai yi sauki zai ka zo ka nema zai baka ba tare da ya gaya maka bakakin bangano ba Allah ya ji kan mutumin da in zai nemi bashin sa zai nema cikin sauki gare zai walakanta ka kai faffada maka bangano ba zai ce in kana da shi in ka samu bani in baka samu ba kuma zai hakura to saboda haka mai saye da mai sayarwa duk ana bukatar su zama masu sauki kai mai saye karka takurawa mai sayarwa sai ka kure masa riba in kai haka baka yi sauki ba kai mai sayarwa karka cika riban ta yawa yanda zaka takurawa mai saye sai zama duka ana taimakon juna in kuma farashi ya hau kana sai da abu 1000 da 900 kake so shi yanzu kai ma ka so shi 1000 kaga dole ka kara dole ka ƙara farashi to irin wannan ba za a zargi ƴan kasuwa cewa suna tsada ba amma in farashi ya sauka ka sauke idan yayi tsabin nan in yana daidai kar ka ƙara saboda ganin cewa Ramadan ne za a dinga sayan kayan masarufi Allah ya sa mu dace
to mai tambaya akan addu'ar shiga kasuwa na karanta tambayar ka amma abinda ka rubuta na farko da na biyu ban ga bambancin su ba kuma Hausar bata rubutu sosai ba ba idan iya gane me kake so ka tambayi mallam shi yasa ban karanta ba akwai wasu tambayoyin da ina ga kamar basu da ma'ana a ilmance shi yasa ban wannan ba sannan akwai wanda take tambayar mallam ya gaya mata wai an ce fararen fata Laraba ba sa auren bagage a Makka me ya gaskiyar magana wani ya rubuto cewar an ga wani wai wata kaza ta haifu ta yi kwai a Jimeta an rubuta masa wai ya fito inna hum sa'a ma ya kanu ya Maduna mallam yayi bayani kan yi to wannan gaskiya din na kauce su saboda lokaci ya tsawa yayi nisa har yanzu akwai jerin tambayoyi da bukatu a wajen ƴan uwa da kuma shi mallam wani yana cewa zai koma garin su Allah ya sa ya koma a sa'a zai yi aure wasu dalibai ne za su yi jarrabawa wasu kuma za su shiga screening na harkar shiga sojan nan da dai sauran bukatu da suna nan turum ƴan uwa sun faffade su Allah ya san su ƴan uwa na roƙon mallam da kuma sauran ƴan uwa a taimaka musu da addu'o'i da fatan Allah madaukakin sarki ya amsa musu bukatun su tare da namu baki ɗaya
masu bukata addu'a Allah ya biya musu bukatun su alkhairi ko kuma wanda suka turo zan ce ko inda kowa dai yana bukata mu ma Allah ya biya wanda bukatun mu na alkhairi gaba ɗaya addu'a shiga kasuwa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir to ya rubuto ta addu'a ma sai kuma an kasa gane me yake son ya tambaya a ciki to kaga tambayan ba gane me kake so ba sai a baka ansan da ba ita ne kake nema ba to zaka sai ka sake rubuto a kenan a wani majalisin idan ba wannan shi kake nufi ba insha Allah kamar yadda na faɗa ranar Lahadi za mu yi karatu a nan ba Kaduna Street ba ranar Lahadi kuma za mu karanta Misbahu Salik insha Allah ranar Lahadi da Litinin duka muna wannan masallacin mun rufe karatun ainihin Kaduna Street amma ranar kuma akwai karatu a wannan masallaci na dobe da insha Allah اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم برحمتك امنا واقنا شر ما اهمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالايمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين